Rajin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lado ne tare da Aisha Taslim muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nigeria kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a kasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar Afirka, batun cin hanci, rashawa da maguɗi batutuwa ne da kusan suka zama ruwan dare, al'amuran da a lokuta da dama akan danganta su da shugabanni ko masu mulki, yayin da wasu ke ganin lamarin hantsi ne ga gidan kowa.
A masallaci in ba sa kai ba amana a cikin gidan ka kanshi amana da yawa hala tsakanin makoci da makoci rasan ba amana a zaman gari daya ba amana. Yanzu kana ji kana gani fa yanzu da mutanen mu ake hada kai an ce barayi suna daji suna kashe mutane amma suwa yake turo barayin nan informers ne cikin musu ke.
To muna kuma tafi da rahoto na musamman inda a wannan karan Mustapha Nasiru Batsari ya mana nazari kan yadda rashin kyawun hanyoyin sufuri musamman ma na motoci ke tasiri kan tattalin arzikin al'ummar Najeriya. Baya ga haka muna dauke da labarin wasanni, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa yayin da ake tilastawa makarantu su kasance a kulle sanadiyar coronavirus, duniya na fuskantar wani bala'i wanda ya shafi tsara guda. Guterres ya yi wannan jawabi ne a bidiyo a yau Talata yayin da yake kaddamar da wani kamfe mai lakabin Save Our Future domin farfado da harkar ilimi bayan annobar ta duniya. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce daga tsakiyar watan Yulin da ya gabata akwai yara sama da biliyan 1 a kasashe 160 da suka rasa karatu, yayin da wasu miliyan 40 suka rasa karatun share fage. A yau Talata ake sake rufe kasar Bahamas na tsawon makonni 2 sanadiyar sake barkewa da cutar coronavirus ta yi. Prime Minister kasar Dr. Herbert Minnis ya sanar a jawabin da ya yi a kafar talabijin da daren jiya Litinin, inda ya faɗi cewa an ɗau wannan mataki ne bisa shawarar masana harkar lafiya. Minnis ya ce jami'ai za su yi nazarin ingancin kullan bayan makonni 2 sannan a ɗau matakin sassautawa tare da haɗin gwiwar mutanen kasar. Ya kuma ce za a ci tarar waɗanda aka same su da cutar kuma suka karya dokar killacewar da aka yi. An kayyade fita domin sayan kayan abinci ko ruwa ko magani ga ranakun Litinin, Talata da Laraba ne kawai, daga karfe 7 na safe zuwa karfe 5 na yamma ga al'ummar kasar. Amma jami'ai da ake bukatar aikin su na da karin ranar Asabar da za su iya fita. Minas ya ce akwai bukatar 'yan kasar da mazauna kasar su haɗa kai domin dakile yaduwar cutar COVID-19. Mafi yawan masu dauke da COVID-19 679 an gano su ne a watan da ya gabata, wanda a halin yanzu an samu mutum 14 da suka mutu. A yau Talata, jihohi 5 a nan Amurka suke gudanar da zaben fidda 'yan takara. Daga cikin muhimman akwai takarar neman kujerar sanata mai wakiltar Kansas. 'Yan takara 11 ne ke neman a zabe su don su kasance 'yan takara a zaben na watan Nuwamba, domin cike gurbin sanata mai retire dan Republican Pat Roberts. Roberts ya zaɓi dan majalisa Rogers Marshall ya maye gurbinsa, wanda ya samu goyon bayan shugabannin 'yan Republican. Daga cikin manyan 'yan takarar kujerar akwai tsohon sakataren jihar Kansas Chris Kobach da shugaban kamfanin aikin famfo Bob Hamilton. Kobach ya taɓa tsayawa takarar gwamnan Kansas a shekara ta 2018 kuma ya faɗi. Yayin da aka doshi zaben na watan Nuwamba, sanatoci 'yan Republican na da rinjaye 53 akan 47 na 'yan Democrats, waɗanda su kuma ke da rinjaye a majalisar wakilai. Rahotanni sun ce wani ɗan kunar bakin wake ya hallaka akalla mutane 4 a wani shahararren gidan cin abinci da jami'an tsaro da ma'aikatan gwamnati ke fiye zuwa a Mogadishu. Wasu mutane da dama sun samu raunuka a wurin cin abincin na Lul Yamani da ke tsakiyar birnin Somali. 'Yan sanda sun bayyana cewa dan kunar bakin waken ya tayar da bom din da ke jikinsa ne yayin da mai tsaron gidan abincin ya hana shi shiga. Duk da cewa babu wanda ya dau alhakin kai harin, ana zargin mayakan Al-Shabab da kai harin saboda tarihin su na kai hari kan jami'an tsaro. Wata babbar fashewa ta jijjiga sassa da dama a bangaren tashar jirgin ruwa da ke Beirut, babban birnin kasar Lebanon, ta lalata wurare da dama a yau Talata. an ji ministan lafiya na kasar yana wa kafar yada labarai bayani cewa an samu raunuka da dama. Hotunan hatsarin ya nuna buraguzan fashewar tagogi nesa da bangaren tashar jirgin ruwan. Babu wani bayani akan abin da ya haddasa fashewar, amma kafafen yada labaran kasar sun nuna inda abin ya afku na kusa da wani wurin aje kayan wasan hasken lantarki. Wannan na zuwa ne a yayin da wata kotu da ke da goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya take gabatar da shari'ar wasu 'yan kungiyar Hezbollah hudu da ke da hannu wajen kashe shugaban 'yan sunni a Lebanon Rafik Hariri shekaru 15 da suka wuce da ya haddasa tarzoma. Matsananciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da Isaias tana ci gaba da mamaye gabashin North Carolina. Hukumar kula da matsananciyar guguwa ta faɗi cewa tunda guguwar ta shiga cikin birnin ta haddasa rashin wutar lantarki ga dubunnan gidaje da wuraren kasuwanci. Tunda farko Asayas ta sauka a bakin tekun Isle Beach tare da iska mai gudun mil 85 cikin sa'a guda, wato kilomita 140 cikin sa'a guda da karfe 11 daren jiya. Masu hasashen yanayi sun ce North Carolina da South Carolina da wasu jihohin da ke nahiyar za su samu mamakon ruwan sama. Jihohin da ke kan hanyar Isaias za su fuskanci ruwan sama mai yawan gaske da zai haddasa ambaliya a yau har zuwa dare.
Kage da Aisha Tusule wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasashen masu tasowa musamman ma a nahiyar Afirka, batun cin hanci, rashawa da mabuɗi batutuwa ne da kusan suka zama ruwan dare, al'amuran da lokuta da dama akan danganta su da shugabanni ko masu mulki, yayin da wasu ke ganin al'amarin hantsi ne daga gidan kowa. Wakilinmu Sani Shu'aibu Malumfashi ya haɗa mana wannan rahoto.
Lamarin cin hanci da rashawa ko magudi lamari ne da ya zama hantsi ne ga gidan kowa. Magana ta gaskiya, kusan kowane gauta jani sai dai in mai garana ba. Misali a nan shine idan ka dauki harkar noma, bincike ya nuna cewa idan ka baiwa mai yi maka aiki a gonakar taki buhu 10, to galibi in ka yi sa'a ya zuba maka buhu 5, sauran 5 kuwa sun bi ruwa. Malam Abdullahi Rogo dan kasuwa ne kuma an jima ana dama a harkar noma, ya bani labari mai ban ta'ajibi game da halayyar mutane al'amarin da ya shafi wani na kusa da shi.
Gaskiya akwai, saboda manyanmu masu kuɗi a hannu sukan ƙoƙarin taimakawa manoma su ɗaibi dimbin dukiyarsu su ba su ce su yi musu noma
na shinkafa,
sai a dawo daga baya inda muna ta danyi nisa sai a zo a ce maka ruwa ya wanke gonar nan taka, duk dukiyar nan da aka kashe a ciki ruwa ya wanke gonar, sai a ɗauko hoton wata gonar a zo a nuna maka.
To yanzu attajiran ba za su iya cewa mu je mu ga yadda wurin yake ba?
Amma sun ga alamun hankalinka ya tashi, kai niyan zaka je gurin, kana shirin zaka ce a je gurin ka, ko kuma ka ambata bari mu je mu ga gonar mu ga yanda ruwan yayi? Sai su ambata maka cewa gurin kuma yanki na fa sun yi yawa, kana da dukiyarka ka fa, amma wannan ba zaka ma je gurin ba kuma, sai dai kawai ka tattaru ka bari ga Allah kawai. To wallahi gyara halayenmu ne kawai shine muhimmin al'amari. Dukanmu muna da matsaloli da ya kamata mu gyara, mu ji tsoron Allah mu gyara. In ni na gyara, wancan ya gyara, wannan ya gyara, wallahi za mu zauna lafiya. Shugabanni a dawo ana ta zage shugabanni, kuma wallahi shugabanni suna iya kokarin su, wallahi. Na rantsa da Allah, suna iya kokarin su.
Sunana Dauda Ibrahim Karfi, mazaunin Karfi a karamar gumon Lumfashi jihar Katsina. Alhaji ne gaskiyar magana, sha'anin gaskiya da riƙon amana a tsakanin al'umma zai yi wahala. Saboda duk wanda ke zama cikin jama'a in ya lura da abubuwan da ke faruwa yanzu tsakanin mu da muke manoma, wallahi ka ɗauki ɗan gwarugun zakke shigo da kake gashi maka kwadugo, in ba sa kai ba wallahi ƙasa zai jawo ya rishi, ba zai yi maka ciro ba, ba zai yi duk abin da ya dace ba. A masallaci in ba sa kai ba, ba amana a cikin gidan ka kanshi, amanan ta yi wahala tsakanin makoci da makoci, lissani ba amana a zaman gari daya, ba amana. Yanzu kana ji kana gani fa yanzu da mutanen mu ake hada kai, an ce barayi suna daji suna kashe mutane, amma su waye ke turo barayin nan? Informacy ne cikin mu suke. So magana amana tsakanin Allah, in dai ana so kasance zuwa lafiya, to kuma kowa sai ya gyara halin shi, kowa sai ya koma ya rike dan uwan shi tsakanin shi da Allah. Magana cewa kowa akwai nan da Allah dora mushi, kamar yadda ce kowa muke yayi ne, to mu ma muke yayin yan mu ne. Magana a ce gwamnati take da zaburi da abun nan, ba ina goyon bayan gwamnati bane, akwai inda gwamnati ta yi kurakurai da yawa, to amma mu kan mun shi me muke yi na mu ce mu kama gwamnati kuma yara idan ba ku zo a gari ta kowa ya san shi da jere mai unguwa eje ina ne sauran su to amma yanzu babu wannan babu nobody is vigilant ba wanda ke kula da shi ne ke horo a community din shi to mu fita iyakar magana guda daya hukuma ma Allah kuma kowa ya tsaya duka abinda aka ce haƙin wannan ne kowa ya ba ku haƙin shi
Abdulaziz shi kuma matashi ne mai aikin casasshen kafa a kamfani na kuma zanta da shi game da duk irin waɗannan abubuwan da ba aka rasa ba
to mutanen ba su kan dan yi algushi a ce mai hukum 50 kg kusa 48 ko 49
ina ana yi wasu suna yi wasu kan dan rage irin 1 kg 2 kg haka a ciki amma mu nan kamfanin mu ba mu yadda haka in ka ce dole sai an ma haka to muna iya cewa ka tafi can kada yake saboda in kaga kuma an ma hakan ko in ka kawo buhunka amma dai da buhun kamfani ba a yi shi ko ka ce mu yi maka amfani da buhun kamfanin mu sai a dan rage wannan abubuwan a ba mu yadda
tsare gaskiya wajibi rikon amana dole gwamnati kuma ta kawo gyara a lamura Sani Shaib Malafa Shimre Amurka daga Katsina a Najeriya
Tage da Sani Shaibu Malumfashi. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka.
Thank you.
yanzu kuma sai rahoto na musamman inda Mustapha Nasiru Basari ya mana nazari kan yadda rashin kyawun hanyoyin sufurin motoci ke tasiri kan tattalin arzikin al'ummar Najeriya.
Samar da hanyar mota mai kyau na ɗaya daga cikin manyan dalilan bunƙasuwar tattalin arziki a tsakanin al'umma ga koma wace ƙasa ce da ke faɗin duniyar nan. To sai dai wannan matsala ta rashin hanyoyin mota masu kyau na daga cikin manyan matsalolin da ke addabar ƙasashe masu tasowa musamman a yankin ƙasashen Afirka ta Yamma. Ko baya ga haddasa haɗurran da ke janyo asarar dukiya ta miliyoyin naira da ma asarar rayukan jama'a, rashin kyawun hanyar motan na matuƙar yin tasiri wajen durƙushewar tattalin arziki a sakamakon rashin samun baƙi masu zirga-zirga a tsakanin garuruwan da suka shafi hanyoyin da ba su da kyau. Alal misali, babbar hanyar motar da ta tashi daga garin Kaduna cibiyar arewacin Najeriya ta bi ta birnin Gwari zuwa Fando gari ta ratsa ta Gina ta wuce Makwa har zuwa birnin Ikko da ke can kudu maso yammacin Najeriya. Hanyar ta fita hayyacinta duk da kasancewa mai matuƙar mahimmanci wajen haɗa arewacin Najeriya da kuma kudu maso yammacin Najeriya. Da dama daga cikin rebobin da nazanta da su a hanyar sun ce rashin kyawun hanyar nema yake sa barayi masu satar mutane ke cin karansu ba babbaka.
Sunana Muhammadu Salisu, Vice Chairman na NATO Rifle Local Government. NATO kungiyar direbobi ce. Gaskiya a matsayina direba ƙasar nan wallahi tallahi ina gaya maka, tunda Kaduna ko jiya na je Kaduna na fito ina zuwa in je Makuwa, tunda Kaduna har zuwa Makuwa wallahi babu hanya. To gaskiya tsakanina da Allah wannan abin ya samu cikin mugun matsayi. Abin da zamu ci ma bamu da shi, wallahi hanyar nan yanzu trailer ga baki ɗaya sun kaurace, abubuwan da fasinjan da muke samu da wanda suke zirga-zirga shi yasa kaga tun daga birnin Gwari, Fando gari, ta Gina, Makera, har abin da ya kama can garuruka nan duka in ka duba babu kowa ya tashi. In ka kula shaguka gefe da gefe garurukan duka kowa ya tashi ya koma, wasu sun koma tafa ne, wasu sun koma ga sanan garurukan sun mutu. Abinda zamu ci ma yanzu muke fama da shi
kenan. Rashin kyawun hanyar shine ma ummul aba'isun watsewan mutane, ba maganan tsaro ba, barayi da suka damu mutane.
Akwai maganan tsaro, barayi sun damu mutane, kuma sannan ga rashin kyawun hanya. Inda akwai kyawun hanya ma ana samu a miƙe a saki mota da to da dama-dama. To babu kyawun hanya ga barayi, shi yasa mutane da suka watse. Yanzu bamu da abinda zamu ci, muna kuka dan Allah gwamnati ta sa mana hannu ta taimake mu akan wannan lamari.
Ne sunana Lawali Abdullahi, driver ne ni kuma BIO ne na garage NATO a nan garin ta Gina. Magana ta gaskiya, ni kai nake maka magana nan kwana na 18 hannun barawo, sai da aka bar naira 420 aka anso ni. Bayan haka, bayan sallan nan, masu sake dauka ta hanyar huntuwa, so yi nisa da ni cikin daji, kuma suka zaka tausayi na suka dawo da ni na koma wurin mota.
Amma yanzu kana ganin da hanyar na da kyau, haka ba za ta faru ba.
Gaskiya yan hanya na da kyau, kuma za mu samu wannan matsala, abubuwan za su zo da sauki. Amma saboda rashin kyan hanya, ko kana son kai sauri ka bar wuri, to kafin ka zo akwai wurin da zaka je da tahiya ma barawo na iya kama.
Wannan ya shafi tattalin arziki na wannan yanki.
A ya kare tattalin arzikin ƙasa, tunda kamar gari irin wannan ta Gina wurin da ake kasuwa, jama'a suke hada-hada, haka jama'a ma suna barin gari. Kaga ko ai ya kare tattalin arzikin ƙasa, tun daga bangaren tuki, bangaren noma, bangaren kasuwanci, duk ya kare shi.
Sunana Mannur Abdullahi, ni driver ne. Wallahi rashin kyawun hanyar nan, dan inda hanyar lafiya lafiya zamu samu sauki sosai. To ga ramu hanyar daga Funto zuwa Birnin Gwari kai wajen awa 4 maimakon kai awa 1.5, duka kilomita 150 ne, amma abu ya riga ya gagara.
Kaduna ma zuwa Birnin Gwari haka ko?
Daga Kaduna ma zuwa Birnin Gwari, amma mu hanyar mu dai daga Funto zuwa Birnin Gwari nan muka hibi, domin Allah nan muke samu matsaloli sosai.
To shi ma dai shugaban kwamitin sadarwa a majalisar wakilai ta Najeriya, dan majalisar wakilan Honorable Abubakar Lado Sulaja, ya yi karin haske akan tasirin wannan hanya musamman wajen hada arewacin Najeriya da kuma kudancin Najeriya ta fuskar bunƙasuwar kasuwanci, kamar yadda ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula.
Na san yadda wannan hanyar ita ce mahadar kudancin kasar nan da arewa maso yamma na wannan kasar amma yau idan ka duba za ka ga wannan saboda lalacewar wannan hanya da kuma rashin kula wannan hanya ya sa kan fashi da makami ya sa kan masu garkuwa da mutane da sauransu yau rashin tsaro ya abin da kama daga binnin gwari zuwa kagara abun ba a magana sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka nan a halin gaskiya yana da kyau gwamnatin tarayya ta dubi wannan hanya da idan basira ta kuma tsara mai da hankali akan wannan hanya saboda yau abin ya tagayyara ta yadda rashin tsaro a rashin kyau wannan hanya ya sa rashin tsaro yana tsara matsaloli da su a cikin birni
amma kaman ku majalisar wakilai kun taba janyo hankalin gwamnati akan wannan hanya
mun taba jawo hankalin gwamnati akan wannan hanya domin na tuni a lokacin da aka yi wannan majalisa na tsarin ya tafi wato assembly ni ina daga cikin wanda muka tafi muka sauye wannan ministan babara ji fashola muka kuka mar da shi muka kuka masa addabe da wannan hanyoyi mai tsanani wannan hanyoyi ko a wannan majalisa na tsara ina mun sake fitowa mun ko da fige da shugaban kasa mun tafi mun sami shugaban kasa a fadan shugaban kasa mun kuka masa tsarewar hanyoyi a jihar Niger da kuma hanyoyin da suka hada da kudancin kasar nan zuwa arewa maso yamma kuma idan ka zo a yawa kasar a Najeriya jihar Niger ita take da yawan adadin hanyoyi na gwamnatin tarayya mun kuka to saboda haka nan wannan hanya yana da muhimmanci kwarai da gaske domin ita ce babban hanya ko mafi sauki amma yau idan ka duba za ka ga hanyar motoci su bar wannan bin hanyar mutane sun bar bin wannan hanyar saboda rashin kulawa saboda hanyar ya lalace fiye da yadda kake zato.
Jihar Niger dai ita ce ke da kaso mafi yawa na tsawon hanyar da ta shafi gwamnatin tarayyar Najeriya kai tsaye kuma wannan hanya tana ɗaya daga cikin hanyoyin shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger wanda shine shugaban wani kwamiti na duba gyaran wasu hanyoyi da gwamnatin jihar Niger ta bayar a gyara Alhaji Ibrahim Balarabe ya ce bisa la'akari da yadda jama'a ke shan wahala akan wasu hanyoyi mallakar gwamnatin tarayyar Alatila suka sanya hannu
the only intervention of federal government da muke akan hanyar federal government shine muna yin daga kwanta gora zuwa ta gina wani bangare daga ciki sannan muna yin daga mina zuwa suleja wani bangare daga ciki sannan kwanake mun yi aikin hanyar gulbin boka wayannan suna yin da na sanar federal government da state government take aiki akai amma yanzu mun yi focusing ne mainly akan ayoyin jiha
duk da yake dai kokarin jin ta bakin ministan ayyuka na Najeriya musamman akan gyaran hanyar Kaduna zuwa birnin Gwarin zuwa ta gina makwa har zuwa Lagos ya ci tura to amma dai a baya gwamnatin tarayyar Najeriya ta sha bayyana kudirinta a irin waɗannan hanyoyi masu muhimmancin gaske a Najeriya a ciki har da hanyar Abuja zuwa Kano da kuma Jega ta jihar Kebbi zuwa Kwantagora Makera a jihar Niger fata dai anan shine gwamnatin Muhammadu Buhari ta waiwayi hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari zuwa Makwa Jaba saboda muhimmancinta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kage da Mustapha Nasiru Batsari. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kwanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da hukumar kwallon kafa ta Nahiyar Afirka CAF ko CAF da ta hiddo jadawalin ƙarshen kofuna guda biyu na hukumar da suka hada da kofin CAF ko CAF sai kofin Champions League na Nahiyar Afirka inda za a gudanar da wasannin kusa da na ƙarshe na kofin CAF ko CAF a ranar 22 ga watan Satumba tsakanin Pyramid FC ta ƙasar Misira ko Egypt da Oroya ta ƙasar Guinea Conakry
a Casablanca kasar Morocco yayin da RS Berkane ta kasar Morocco za ta kabra da Huza ta Rabat Casablanca ita ma ta kasar Morocco a garin Rabat na kasar Morocco haka ma a Morocco ne za a gudanar da wasan karshe na kofin CAF ko kuma CAF a ranar 27 ga watan Satumba idan Allah ya kai mu ita ko wasan kofin Champions League ta CAF ko kuma CAF ta nahiyar Afrika za a gudanar da wasannin ne akan je ka dawo inda za a bafata tsakanin Raja Casablanca ta kasar Morocco da Zamalek ta Egypt ko Misira ranakun 25 da 26 ga watan Satumba idan Allah ya kai mu yayin da za a karawa tsakanin kungiyoyin guda hudu a ranakun 2 da 3 ga watan Oktoba a kasar Egypt haka ma hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko kuma CAF ta yanke shawara cewa da zaran kungiyoyin kasa guda ne suka kai wasan karshe na kofin Champions League na wannan shekara ta bana na nahiyar Afrika za a buga wasan ne walau a kasar Egypt ko Misra ko kuma kasar Morocco a ranar 26 ko 27 ga watan Oktoba na wannan shekara haka ma za a wasannin kusa da na karshe na kofin CAF ko CAF da na Champions League na nahiyar Afrika inda hukumar kwallon kafar ta nahiyar Afrika CAF ko CAF ta ce za a yi waɗannan wasannin ba tare da halartar ƴan kallo ba wannan ko saboda kariya daga cutar coronavirus yayin da wasannin karshe kuwa sai ita hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF ta yi shawara da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki a kai kamin ta yanke hukuncin ko za a bari ƴan kallo su hallara a wasan na karshe na kofin CAF da na Champions League na nahiyar Afrika e ko a'a duniyar wasannin kwallon kafa tana ci gaba da yin yabo da guda a kauyen sadarwa na yanar gizo ga Iker Casillas a yau Talata tsohon mai tsaron gida na club din Real Madrid ta kasar Spain ko kuma Spain da ya bada sanarwa dakatar da buga kwallon kafa a yau din nan a shekara ta 1969 ne Iker Casillas ya soma hatsaran gidan kungiyar kwallon kafa Real Madrid ta kasar Spain ko kuma kasar Spain inda ya share tsawon shekaru 16 yana kariyar gidan wannan kungiyar kuma ya kasance ɗaya daga cikin masu tsaron gida waɗanda tauraron su suka hikkellawa a duniya Iker Casillas ya buga wasanni 177 na Champions League na nahiyar Turai haka shine mai tsaron gida na kwallon kafa da ke tsare da bajintar buga wasanni 57 ba tare da an sa masa kwallo a raga ba Haruna Mamman bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger
Bagai da Haruna Mamman bako yanzu kuma sai labarai a takeice
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa yayin da ake tilastawa makarantu su kasance a kulle sanadiyar coronavirus duniya na fuskantar wani bala'i wanda ya shafi tsara guda Guterres ya yi wannan jawabi ne a bidiyo a yau Talata yayin da yake kaddamar da wani kamfe mai lakabin Save Our Future domin farfado da harkar ilimi bayan annobar ta duniya A yau Talata, jihohi biyar a nan Amurka suke gudanar da zaben fidda ƴan takara. Daga cikin muhimman akwai takarar neman kujerar sanata mai wakiltar Kansas. ƴan takara 11 ne ke neman a zabe su don su kasance ƴan takara a zaben na watan Nuwamba domin cike gurbin sanata mai retire ɗan Republican Pat Roberts. Rahotanni sun ce wani ɗan kunar bakin wake ya hallaka akalla mutane hudu a wani shahararren gidan cin abinci da jami'an tsaro da ma'aikatan gwamnati ke fiye zuwa a Mogadishu. Wasu mutane da dama sun samu raunuka a wurin cin abincin na Lul Yamani da ke tsakiyar birnin Somali. Wata babbar fashewa ta jijjiga sassa da dama a bangaren tashar jirgin ruwa da ke Beirut babban birnin kasar Lebanon ta lalata wurare da dama a yau Talata. An ji ministan lafiya na kasar yana wa kafar yada labarai bayani cewa an samu raunuka da dama.
To masu saurare da haka ne muka kawo karshen shirin mu baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da chaji wato karfe 5 kenan agogon Ghana amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga abokin aikin mu Shamsiya Hamza Ibrahim bisa rasuwar yayanta DSC Usman Ali wanda Allah ya rasuwa a ranar sallah da fatan Allah ya ji kanshi amin yanzu kan a madadin ita Aisha Tusulewa ce ta tani gabatarwa sai kuma Julie Legis Gresham ta hada shirin ni Muhammad Ladu nake cewa mu kwana lafiya.